Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu tsaron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar BOY Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. A kasar Ghana ma za ku iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio dake birnin Kumasi. Za ku iya masu sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Alhamis 17 ga watan Mayu shekara ta 2018. Da fatan mun same ku lafiya tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin kullaluwar tashoshin mu a wannan safiya. Ga kanun labarai.
Baba mai biyan ne suka tashi a zirin Gaza da sanyin safiyar yau Alhamis. Yau Alhamis cikin yardan Allah za a gudanar da zaben jin ra'ayin jama'a ko kuma na raba gardama a kasar Burundi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu tabbaci ko za a yi ganawar da aka shirya tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
Kanan labaran kenan.
Mun zo mun gaji rikici akan harkar wutar lantarkin nan saboda an zo an yi san kai da yawa, an ba mutanen da ba harkar su bace da abokansu da sauran ƴan siyasa. To abin ya zo ya zama matsala a cikin kokarin da gwamnati ta raya take a bara wasu watanni da suka wuce.
Za ku ji ƙarin bayani daga bakin injiniya Suleiman Husaini Adamu, ministan kula da ma'aikatan ruwa, bayan labaran duniya. Hukumar kasam ta Najeriya ta kama shinkafa kusan trailer 10 da motocin alfarma. Grace Aleri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali. Za ku kuma saurari karatu daga Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadana. Da farko ga labaran duniya.
Sare, assalamu alaikum. Baba mai akalla biyan ne suka tashi da sanyin safiyar yau Alhamis a zirin Gaza, ana kuma kirtata zaton mutum daya ya ji rauni sakamakon tashin wannan bomb din. Wakilin muryar Amurka a yankin Heather Mozok ta ce ta ji tashin baba mai kuma ana jin karan motoci masu daukan marasa lafiya a titunan jin kadan bayan tashin baba man. Mazauna yankin sun ce suna kirtata zaton an auna harin baba man ne akan sansanonin yan kungiyar Hamas. Wannan al'amari ya faru ne da zanga-zangan da aka yi a wannan mako akan iyakar Gaza da Isra'ila. Fiye da mutane 60 suka mutu, fiye da 2,700 suka ji rauni. Jin Laraba jami'in Hamas da aka yi hira da shi ya ce 50 daga cikin waɗanda aka kashe 'yan kungiyar Hamas ne. Saura mutum 12 fara hula ne, ya ce daga cikin waɗanda aka kashe akwai mata da yara da wata yariya 'yar watanni 8 da haihuwa. Yau Alhamis ɗin cikin yardan Allah, ƴan ƙasar Burundi za su jefa ƙuri'an jin ra'ayi ko kuma raba gardama akan yiwa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima. Galibi ƴan ƙasar suna ɗarin faɗin ra'ayinsu akan wannan zaɓen domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu. To amma daga cikin mutane ƙalilan da suka yi magana shi ne wani tela mai suna Victor Kabera, wanda ya ce shi ba abin da yake so shi ne tsaron lafiya, tsaron lafiyarsa da wurin da zai aiki, inda yake cewa
kwangu mimi sio muhimu wala ingikuwa inawezekana hata kabla ingine miaka miwili mitatu wangeweza.
Yache shi wannan kuria baata wani muhimmanchi awurinsa domin koda za aishi kala juu zua uku nangaba yan siyasa za siyo abindo siki suni. Yache mutani abindo eda miyosu shini matakan saru kwa skaliman da za aiwa kundin saru mulitin kasada aki chacharba ki akansa zi fada wa adum mulitin shugaba piyera Nkurunziza ni daga shekaru biyazu abakwai. Tun shekarar 2005 shugaba Nkurunziza yake jin ragan mulkin kasar. Shawarar da ya yanke na neman wa'adi na uku a shekarar 2015 wadda ta haddasa tanzoma da hargitsi da tilasta ƴan kasar 400 arcewa daga kasar. Jami'ar CNDD FDD wadda take jin ragan mulkin kasar ta ce canje-canjen za su kawo kwanciyar hankali a siyasar kasar. To amma masu caccakar wannan mataki sun ce babu abin da canjin zai haifar illa ƙarfa ikon wato shi shugaba Nkurunziza. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a jira a gani ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan gobe, bayan da Koriya ta Arewa ta nuna ta babanta akan batun wato bukatun Amurka cewa sai lallai Koriya ta Arewa ta wargaza shirinta na makaman nuclear ta. Shugaba Trump ya ce ba su ji komai ba tukunna, jiya Laraba shugaban yayi wannan furin cin a fadar White House ne yace Amurka za ta dage akan cewa tilas Korea ta Arewa ta wargaza wannan shiri nata na nuclear ta baban yin taron kolin ya faru ne bayan da mukaddashin ministan harkokin wajen Korea ta Arewa yace kasar sa za ta sake nazari ko za ta halarci taron ko kuma a'a idan Amurka ta ci gaba da dagewa akan sai lallai kasar ta wargaza shirin ta na nuclear. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Shugaban kwamitin leken asiri na majalisar ɗinkin duniya na majalisar dattijan Amurka Richard Bauer ya ce binciken da kwamitin yayi na nuna shishigin rashi a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar 2016 domin taimakawa shugaba Trump lashe zabe. Jiya Laraba shugaban kwamitin wanda kuma dan jam'iyyar Republican ne yayi wannan furucin ne yace babu dalilin da zai sa ayi ta baban sakamakon binciken yace ko tantama babu rashi tayi katsalandan a zaben da aka yi. Mukaddashin shugaban kwamitin Mark Warner dan jam'iyyar Democrat ya yaba wa aikin kwamitin yace shugaban Russia Vladimir Putin da kansa ya bada umarnin kasar sa ta yi shishige a zaben da nufin taimakawa Donald Trump domin kada Hillary ta ci zabe. Senator Bo yace kwamitin ya tantance haka ne haka nan kuma ya bayyana wa wakilan kwamitin cewa sun shafe watanni 14 suna nazari akan waɗannan bayanai da suka tattara. Yan sandan kasar Malaysia sun kai samaimai gidan tsohon Prime Minister kasar Najib Razak da aka bada rahoton cewa suna neman wasu takardu a zama wani bangare na sabunta binciken abin fallasancin hanci da ya danganci kuɗi wato kuɗi masu tarin yawa. An ga yan sanda da yawa a gidan Najib din bayan ya dawo daga sallah daga masallaci da ke kusa a jiya Laraba. Galibi dai an yi wa Najib daurin talala tun lokacin da ya sha kai a zaben da aka yi a makon jiya ha kuma an haranta wa Najib da matarsa fita zuwa wata kasa. Shi dai Najib ya musunta zargin da ake masa. Yan sandan kasar suna binciken wannan abin fallasa a kalla a kasashen waje 6 ciki ko har da Amurka.
Labaran duniya kenan gama ji daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar. To madalla kasa da mako daya bayan kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke kara haramta shigowa da shinkafa a cikin kasar da kasashen waje, hukumar kastam a Lagos ta kama buhunan shinkafa na treloli kusan 10 da aka yi kiyasin kudin su sama da naira miliyan 70, abinda ke nuna yadda yan fasakori ke wato ke kunnen kashi da umurnin gwamnatin kasar. Wakilin wa Iko Babangida Jibrin ya aika mana da karin bayani.
Controller Muhammad Uba shine shugaban hukumar ta kwastam mai kula da shiyar yammacin Najeriya na Federal Operation.
Sai kayayyakin da muka kama a sati uku sune sun hada da motoci da tsaffin tayoyi da shinkafa kamar yadda na gaya muku shinkafa 5,516 wanda idan an fasalta daidai suke da trailer 9 ta sun kuma trailer 9 wanda kowace trailer tana daukan buhu 600 ne na shinkafa. Adadin kudin su wannan shine miliyan 76,500.
Batun shinkafan nan ya ragu ne koko kana ganin kamar ana ƙara shigo da shi ne duk da cewa gwamnati ta haramta?
Magana gaskiya ko minista na aikin gona ya faɗa a jarida cewa shinkafa shigo da shinkafa ya ragu a gaskiya, kuma ku duba ko mun faɗaɗa yawan sintirin mu domin kowancen wanda muka yi taron jarida shinkafa da muka kama ya wuce wannan. So muna ga abun yana ƙara yin ƙasa saboda ko ina yin kokari a kukkulle a shigo da shinkafa, kuma ko da ka yi nasara ka shigo da ita ta ƙwarauniyar hanya ko kuma da haɗin kan wasu jami'an waɗanda ba su da kishi, to ko a tsakiyar ƙasa an ganka da shinkafa nan ana iya kama. So gwara ma kar ma ka shigo da shi tunda ba tsila za ka yi ba.
To sai dai kuma wannan kamu da hukumar ta kwastam din ta yi ya nuna yanda yan Sumoga ke ci gaba da yunkurin shigowa da shinkafan daga kasashen ketare to kuwa yan Najeriya suka ji game da ikrarin gwamnatin Najeriya na kawo karshen shigo da shinkafan tabbar kenan da naiwa Alhaji Musa Mai Takobi wani dan Najeriya
duk duniya gaba daya ta babban mahaukaci duk duniya idan ba a koshi ba ba a samun wani technology duk kuma kasar da kaga an ce ana samun technology kosassu ne su dan mai yunwa bai tunanin har ya kirkiro wani abu don haka mi amfani da kasashe irin su Thailand da ita kanta China irin su Brazil da shauransu duk wayannan kasashe da yawa da noma suka bunkasa ba da man fetur ba da noma suka bunkasa don haka ni da kai a shekara ta bara mun tabbatar da cewa a Najeriya an yi noma dan in ba dan noman da aka yi ba abinda masu ainihin hannu da shuni suka so su kai abinci to ni da kai ba za mu iya siya ba
babin jibrin murai Amurka daga Lagos
gaida baban gida Jibrin a cikin batutuwa da majalisar ministocin Najeriya ta duba a zaman ta na jiya Laraba har da batun matsalar wadata kasa da hasken lantarki ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Husaini Adamu yayi wa wakilin sashin Hausa Umar Faruk Musa ƙarin bayani bayan da majalisar ta tashi daga zamanta
mun zo mun gaji rikici akan harkar wutar lantarkin nan saboda an zo an yi san kai da yawa an ba mutanen da ba harkar su bace da abokan su da sauran ƴan siyasa to abin ya zo ya zama matsala a cikin kokarin da gwamnati ta raya take bara wasan wasu watanni da suka wuce an ware kudi kamar naira biliyan 700 saboda an samu matsala shi kamfanin da yake sayan wuta daga hannun masu generating wuta baya yazo baya da kudin da zai biya kudin wutan nan saboda su discourse da suke aiki ba su kawo kudi ba sa tara kudin shiga daga gidaje da masana'antu daga inda suke samu suke biye suke aika bill na wuta din nan saboda haka aka zo aka samu matsala aka fito da wani tsari da a taimakawa su kansu kamfanonin da suke ba da gas sun kusa dulkushewa suna nema su daina bada gas in suka daina bada gas na duk gidajen wutar da suke yabin na su generation companies kaga ba za su iya bada wuta saboda haka dole aka samu wani tsari a tallafin gwamnati tarayya da bankin tarayya aka ware wasu kudi na yanda za a taimaka musu aka dan babbasu kudi dan a ci gaba da bada wutar nan
to amma za a iya cewa kamar sayar da hannuwan jarin nan kenan bai albarka ba tun daga can gwamnati tana ta ci gaba da sa kudade maimakon ta bar hannuwan jari masu zama ko kamfanoni masu zaman kansu su yi ayyukan nan a yakin kansu
to gaskiya akwai da yar matsala ni ina ganin inda matsalar ta fi yawa akan wanda ake kira disco din nan ne to dadin abin shine gwamnatin tarayya tana da hayyan tana da sauran kashi 40 cikin 100 kashi 60 ne ta sayar to cikin abubuwan da muke tsare-tsaren da muke muna so fito da tsari ko dai wa'annan kamfanonin su buda wasu ƙwararru da suka san aikin su su shigo ko kuma a hankali gwamnati tarayya za ta dinga zuba kuɗi har sai ta narkar da wato jarin da suke da shi ya zama ta sake mun sake ɗaukar wato control na wannan kamfanonin da kuma zaɓin ko mu bayar da shi kashi 60 cikin 100 wanda dai zai zama na mu ne masu fada a jitin da mu jarin mu ya fi rinjaya to in karshen ta sai an yi haka in ba haka ba kuma ina ganin zai dade gaskiya kafin a samu aurewar wannan wahala don saboda wasu kamfanonin da aka sayarwa da kamfanonin da su disco din nan ba wani dalili bai san ma me ya kamata su yi ba ko abin da ya kamata su yi ba sa su sayo mita su je su saka a gidajen mutane da aka karbi kudin shiga ba su yi ba har yanzu sun ki su saka kudin su su inganta wa'annan kamfanonin da aka sayar musu to ai kuma ba haka yarjejeniya take ba tun daga farko
I'm a ba na wade ku je da ku zia ka ku je da ɗan adam a ina ga magana gada da wade ku kula ba banda bace ku kula.
Ministan kula da albarkatun ruwa na Najeriya injiniya Suleiman Husaini Adamu kan matsalar samar da hasken lantarki a Najeriya. Daga Jos kuma
Babban Kotun Jihar Plateau ta umurci a cigaba da rike tsohon gwamnan Jihar Plateau Jonathan Akurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata.
Za mu kawo muku cikakken rahoton cikin shirin Hantsi. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murai Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 1:15 na dare. Albarkacin watan azumi ga karatu daga Alkur'ani mai girma.
Sunana Maryam Babban Shehu daga makarantar Ahlullahi Academy dake wata Batkotas Mursala Muhammad Way Bauchi Bauchi State Nigeria. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ash-shamsu wal qamaru bi usban wan najmu wash-shajaru yasjudan. ما أرفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
Ubangiji Allah samu dace. Kuna dai tare ne da sashin Hausa na Murai Amurka nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirin mu na gaba.
Ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro kika ton ka huiba ko jama'a tambaya nike da ko jama'a tambaya nike da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A lokutan baya a duk lokacin da aka ambaci cin zarafi a tsakanin ma'aurata akan danganta shi ne da cin zarafin mata da danna hakokin su da kuma kuntata musu ta hanyoyi daban-daban. To sai dai aka wayi gari aka shiga samun yanayin da lamarin ya sauya. Aka samu mata ba kawai suna cin zarafin mazansu ba, amma ake yawan samun mata suna kashe ƴaƴan abokan zaman su da kuma mazan da suke aure. Da suka hada da na baya-bayan nan da wata mace 'yar shekaru 16 ta kashe mijinta mai shekaru 32 da haihuwa a birnin Kano. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman sanin abin da ya janyo haka da kuma matakan da za a dauka na shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya jagoranci wannan zaman tattaunawa.
Da farko muna tare da barista Maryam Ahmad, lauya ce kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama musamman ma jinsin mata. Barista barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Sannan kuma muna tare da Malam Abba Bello, jami'i ne a kungiyar da take aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali wato ta AHIB mai ofishi a nan Kano. Malam Bello barka da haka.
Assalamu alaikum. Jama'a barkanku.
Dr. Haruna Yakubu na sashin kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Dr. barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Ina ganin zamu fara ne da Malam Abba ayyukan da suke ya shafi harkokin lafiyar iyali da ma ilimin su. Malam Abba, binciken da kuke yi ko aikace-aikacen da kuke a wannan cibiya yana da nasaba da abin da ake samu fitintunu tsakanin iyalai, sannan idan haka ne me kuka gano?
Bismillah kan wannan al'amari wanda mu muka fi kiransa da al'amuran da suka shafi domestic violence, wato rikice-rikice na gida ko wanda ya shafi iyali. Abinda yake faruwa ko kuma abinda bincike na zahiri ya nuna shine akwai karuwar wa'annan tashe-tashen hankula, musamman kakalli irin alƙaliman da ake da su a baya da kuma wanda yanzu ake da su a nan kurkusa. Kusan an samu ƙarin kusan kaso 45 in ka duba da irin alƙaliman da muka samu a shekarun 2014 da 2015, tunda kusan wani abu ne da ake su kusan shekara biyu haka. So gaskiya abin zai bada tsoro kwarai da gaske in ka kalli yadda ƙaruwar abubuwan yake, tashe-tashen hankula wanda akwai yanayin da muke karɓar alƙaliman ta fuskar wanda ya afku ba tare da an yi asarar rai ba, da kuma wanda ya afku tare da asarar shine wanda ake samun fatality muke magana. So za ka ga shi kansa mai fatality din yanzu ƙaruwa yake, because in ka kalli abin da muka samu a baya shekarar ta 2006 kenan, kusan bai fi case ɗaya bane ba wanda aka yi resolving into wannan fatality din na mutuwa ko asarar rai. Amma kusan wannan shekarar, karshen shekarar da ta wuce da zuwa farkon wannan shekarar, kusan cases 4 aka samu wanda aka samu irin wannan asarar rai
a nan Kano kenan.
Ba kusan a Kano zance gaskiya. Akwai wanda suke sanannun kesa-kesai ne wanda kowa ya san su, akwai wanda kuma ba a san su ba gaskiya, wanda gabaɗaya ne sodin su, wato yanayin sun kaka laraga ga sakamakon rashin jituwa ko tashe-tashen hankula a cikin iyali shi ya haifar da su.
Barista Maryam, tunda ke yanzu kallabi biyu kike rataye da shi, kallabin ku na lauyoyi da kuma kallabin ku na mata, matsayinki na mace, ga shi abin da Abba ya faɗa, yake cewa abin ma fa ya ƙaru daga shekara ta 2016 zuwa yanzu bisa binciken da wannan cibiya ta take yi. Me kike ganin yana sababa wato afkuwar irin waɗannan al'amura da za ta kai ga har ma ana rasa rai, misali bayan musamman idan aka yi la'akari da cewa ɗaya daga cikin rukunin abin da yake faruwa ɗinnan tsakanin mace ne da namiji kuma ana ƙulla shi ne don soyayya, misali ko dai a mataki na tun ana samari da 'yan mata har akai aure har ma aka hayayyafa. To amma kuma abin mamaki sai yake zama ga shi har ana rashin samun rashin jituwa ta kai ga lahani ko kuma asarar rai. Me kike ganin tunda ke mace, me ake muku ne kuke irin wannan abu?
Da farko dai, idan har za a iya cewa abu kaɗan ne ko kuma in ce abu ɗaya ne, to gaskiya ina ganin ba yi adalci ba. Tunda batu dai na farko, za a iya samun wannan matsaloli ta hanya biyu. Kamar yadda shi Malam Abba ya fara bayani, za a iya samun irin waɗannan matsaloli sakamakon auren dole da ake yi. Ka rufe zamanin da daban da na yanzu. In ka zauna ka ce za ka yi auren dole, za a iya cewa batu na biyayya tabbas an san da cewa yana da mahimmanci. To amma yanzu zamani ya sauya, wanda za ka gani idan baka san mutum har zuciyarka baka san shi. Kuma wannan yakan kai ga mutane, idan ba an kai zuciya nesa ba, za ka ga har a zo a yi rashin rai ko kuma wani abin sakamakon haka ya biyo baya. Kuma batu na biyu, akwai kuma batu wanda za ka gani an ɗora wannan batu na aure, an riga an yi shi, an ɗora shi akan turbar soyayya, an yi komai da komai, sannan an zo an zauna zaman gaskiya. Za ka zo ka fahimci kan cewa akwai waɗansu abubuwa wanda ake yin su wanda ba a kan turban auren ma yake ba. Ma'ana maybe shi akwai abin da yake yi wanda tana ganin abin yana so sa mata rai, kuma su biyun daga shi mijin da kuma ita matan sun kasa zama su daidaita tsakaninsu, su kuma ganarwa da kansu, su kuma nemo wa kansu mafita. A dalilin haka, ita mace ana ce mata ita ce a ƙasa a kan kullum. Yawanci in an tashi yin sulhun, misali idan manya ma sun shigo, an kai ga manya sun shigo ciki, ba a zama a tuntuɓa a ji menene asalin, menene ya janyo wannan matsalar, balantana a zo a magance shi. A'a, iyakaci za a gabata laifi. kuma zuciya gaskiya zuciya inji Hausa ba ta da kashi. Idan ka zauna kullun ana turi idan ta kai bango har za ta iya haifar da abin da ba kowa ba zai alfahari da shi ba.
Amma kuma za a iya cewa wannan zamanin ilimi ya fadada kusan binni da karkara, mata sun yi ilimi da kuma maza din. Kuma da ana alakanta wannan abin misali da rashin wayewa da rashin ilimi da sauransu. Me yasa gashi mata musamman mata da sauransu kullun karatu suke a matakai daban-daban kuma suka suma kuma mazan haka amma suka zama su fahimci juna kamar yadda take fara?
To batu na fahimtan juna ba wai tabbas ilimi yana karawa kuma ilimi yana sa ka fahimci mutum. To amma batu ne na gaskiya, dole mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya. Yawancin batun na aure za a zauna a dora shi akan turban ma da bata dai da bata dace ba. Kuma idan zama yazo yayi zama, wataƙila ya ce mata ko shi dan shugaban kasa ne, ko kuma ya dora wa kansa wani rayuwa wanda ba daidai ba, ita ma ta doro wa kanta. Idan an tashi zaman, wani ba zai zo ya ce zai sauka ba, ko kuma a ce a daura duk wannan abubuwan ko tafarkarkin da aka dora shi a waje, a sauke shi, a zauna a fahimci juna a matsayin to ganinan barubaru ni ne wani, ganinan barubaru ni ce wance. A zauna a yanke batu, su zauna su fahimci junansu. Amma batu na ilimi, wata sai idan ka ce zaka fahimci mutum, ba kowa ne yake bin wannan ba, musamman wanda zai ce ai idan kika fiye magana kina so ki nuna min ke kin fi ni ilimi, kin fi ni wayewa kenan. So wannan dan in kina so ki kwantar da hankalinki ki nuna wa al'umma, tunda al'umma ma bata ita ma tana da nasu lifin. Idan kina so idan ka fiye magana ko kuma idan wani abu ya faru, maimakon ka dau mataki zaka ce zaka kai shi kotu, kafin ko kuma ka kai shi gurin magabata, wani zai ce kai kina so ki nuna wa duniya ke kin waye, kina da ilimi kenan. Kago kenan ilimin da take da shi, ilimi ne a suna, tunda ba za a bar ta tayi amfani da shi wajen magance wannan matsalar da take faruwa a cikin wannan gidan.
Mata kurege ke ishi, mata kurege tashi
don wani hali baya da kyawo, abunda aure bai baki ba.
Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
To a gaida malamai, a halin yanzu kuma ga ladan ya kimtsa tsab domin kawo muku shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Baba mai akalla biyan ne suka tashi da sanyin safiyan yau Alhamis a jirin Gaza, ana kuma kirtu da zaton mutum ɗaya ya ji rauni sakamakon tashin bom ɗin. Wakiliyar muryar Amurka a yankin Heather Murdock ta ce ta ji tashin bumabumai, kuma ana jin ƙarin motocin ɗaukar marasa lafiya a kan tituna jim kaɗan bayan tashin bumabuman. Mazauna yankin sun ce suna kyautar zaton an auna harin bumabuman ne a kan sansanonin 'yan ƙungiyar Hamas. Yau Alhamis, cikin yardan Allah, 'yan ƙasar Burundi za su jefa ƙuri'a na jin ra'ayin jama'a ko kuma na raba gardama a kan yi wa tsarin mulkin ƙasar kuskure ma. Galibi 'yan ƙasar suna ɗari-ɗarin faɗin ra'ayinsu akan wannan zaɓen domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu. To amma daga cikin mutane ƙalilan da suka yi magana shine wani Taylor mai suna Victor Kabera Taylor, wanda ya ce shi abin da yake so shine tsaron lafiya da wurin da zai yi aiki. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a jira a gani ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan gobe, bayan da Koriya ta Arewa ta nuna tababa a kan bukatun Amurka cewa sai lallai Koriya ta Arewa ta wargaza shirinta na makaman nukiliya. shugaba Trump ya ce ba su ji komai ba tukunna jiya Laraba shugaban yayi wannan furucin ne a fadar White House ya ce Amurka za ta dage akan tilasta ko da tawaga da shirinta
to madalla ga shi kada haka Allah ya kawo karshe shirin a safin nan sai can da hanzu za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin na kasa ba kasawa ba yanzu amma da ladan Ibrahim aya wanda ya tana ni gabatar da shirin da ke bagiro da yodo ne da kuka akin gabatar da shirin shirin mu da ma engineer Maran Daryl da ya rika masa anan ne sahaba Muhammadu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.